أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمغوا بركة الدعوة أولا اللغة سيئة البركة أولا الخطابة قبل تبدا قراتكم للتاب قمدة الأحكام wannan shine darasin mu na 50 a cikin karatu na littafi. Kuma yau muna 25 ga watan Sha'ban shekara ta 1442 bayan hijiran Annabi alaihi salatu wassalam, wacce ta zo daidai da 8 ga watan Afrilu shekara ta 2021 miladiya. Za mu tashi akan hadisi na 174 a littafin da ke hannuna. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال: لما أفاء الله على رسوله يوم هنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يؤط الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي؟ فكلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمنوا. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله؟ قالوا: الله ورسوله أمنوا. قال: لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ناركم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس بصار، إنكم ستلقون بعدي عثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وانا حديث أنكر قوش تهير سيدنا عبد الله بن زيد بن عاصم الله يرضي يجي لما أفاء الله على رسوله يوم هنين، يا إن الله مدعو جسر شيء ya ba wa manzansa sallallahu alaihi wa sallama nasara, wato ya bashi ganima mai yawa a ranar Hunainu. Wato lamma afa Allahu dinnan ai alfai'u, alfai'u a lugha ana nufin dawowa kenan, shine alfai'u din fa'a yafi, fa'a yafi fa'an. To alfai'u kuma anan wato suna ne na dukiyar da ake karba daga kafirai, duke da karba daga kafirai ba tare da yaki ba. Amma a cikin wannan hadisin fai'u din tana nufin ganima. Wato yayin da Allah madaukakin sarki ya ba wa manzansa nasara a ranar Hunain, ya ba shi ganima mai yawa a saman finnati, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rarraba dukiyar ganiman a cikin mutane. Wa fil mu'allafati qulubuhum, bayan ya raba, ya gama raba wa mutane, sai kuma yake rabawa al mu'allafati qulubuhum. Su waye mu'allafati qulubuhum din nan? Abin da ake nufi da mu'allafati qulubuhum su ne mutanen da ake rarrashin zukatansu don su shigo musulunci. Wato mutumin da yana tare da musulmai kuma ana ganin wato yawancin hulɗoɗinsa ya fi da musulmai, ana ganin kamar kaɗan ya rage masa ya shigo musulunci, to a yi wani abu don kyautata masa, ana iya ba shi ma daga cikin zakka. Domin ita kanta zakka a addinin musulunci ana ba da ita ne ga mutum takwas. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء هيكنا والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله وتتقص أن يتشع أبا وذكر فإيري فكيري شيني واندا بيدا شين يوبا لينا قوبي سي مسكيني شيكو مسكيني واتو ينا دا شين يو ينا دا قوبا أما كما دي بيدا أبن دا دي إشيشي إشيكرا ينا شي وانا شيني مسكيني باوي كما ريدا بحوشي يتوكا كتورو شيني مسكيني باهاكا كي مسكيني يوا wannan mataki ne wal amilin aya sai masu aiki akan zakar wanda bai da wani aiki sai aikin zakar karbota da rarraba ta shi ma wannan ko shine miliyan garin su shi ma ya cancanta a bashi daga cikin zakar wa wal amilin aya wal mu'allafati qulubuhum sai irin waɗannan din wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su daga wannan ganimar sai yakin Hunaini yawa waɗanda ake rarraba shin zakatun su da su go musulunci wa firri abi sai wajen kyantar da bayi kamar misali a ce ga wasu bayi nan musulmai suna hannun kafirai to a bada wani abu daga cikin kudin zakka a basu dan su samu su fanshi kansu su samu injin su dawo ci gaba da addinin su yawa to wannan duka ana wannan shi ma ya halatta sannan wa firri abi wal garimina sai garimi abin da ake nufi da garimi ba kamar yadda Hausawa suke faɗa ba wai garimi shine kamar ato atan mutum marar sana'a wanda ba ya iya ci da kansa to wannan ba shine garimi ba garimi shine kamar mutumin da ana wata rigima akan wani abu na dukiya ko ana bin wani bashi ana ganin kamar za a ci mar mutunci akan wannan sai kace kai ka daukar wa kanka kai zaka biya dan dai a zauna lafiya sai kace to ka daukar wa kanka to kai din kanka ba ka da abin da kana da gaskiyar da za a amince cewa lallai tun da kace zaka biya to zaka biya din amma kuma kai baka da dukiyar da zaka iya biya to ya halatta ka zo a cikin kudin zakka ka ce a baka wani abu dan ka samu ka rage nauyin wannan abun ko wani ne ya mutu ana bin sa bashi mai yawa ko magadan sa ba su da abin da za su iya biyan wannan bashin da ake bin nasa to kai abokin sa ne ko dan uwan sa ne zaka iya zama garimi ta wannan dalilin ka ce ka dauki nauyin biya mar ko kaga duk irin wannan yana daga abin da nake nufi da garimi din ba irin ta'arifin da Hausa suke wa kalmar ba shine garimi kwarai kuwa sai wa fi sabilillah sai abin da ya shafi daukaka addinin Allah misali wani gari ne ga sunan sun shiga sun musulunta sun shiga addinin musulunci amma ba su da masallaci ko ba su da makaranta islamiyya da za a karantar da yaransu ba irin nan za a iya dauka da kudin zakka a ji a gina musu islamiyya ko a gina musu masallaci duk wannan fi sabilillahi ne sannan sai wabin sabil kamar dan tafarki mutumin da ya biyo hanya za shi wani gari ko za shi jihadi da daukar kalmar Allah sai kuma guzuri ya yanke masa to shi ma idan ya zo kusa da wani birni ko wata daula to ya halatta ya je ya tambaya in akwai wani abu a baitul mali na daga dukiyar zakka a bashi wannan su ne mutum takwas da ya halatta a basu abasu zakka to anan almu'allafatu qulubuhum dinnan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya basu daga ganimar da aka samu a wannan yaki yakin Hunaini to min yakin Hunaini dinnan kusan an yi shi ne a bayan budin Makka kamar a shekara ta 8 kenan bayan hijira shine kuma yakin Hawazin sunan kabilin kenan kabilin da ke wajen sunan su Hawazin amma Hunaini din sunan wani waje ne kamar wani kwari ne mai ruwa a nan waje jan mutane da suke da wannan waje jan garin Makka ko ya jan najd a nan waje jan suna da yawa kwarai da gaske kuma yana daga cikin yakokin da aka sha wahala sosai saboda yawan mutane kuma sannan sai da ta kai ga har wato rundunar musulmai ta karye kafirai suna neman su samu galaba sai da aka dage tukunna annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya shiga filin dagar yana anan nabiyu lakabin annabinu abdul muttalib ni ne annabin ba ƙarya ba ne ni ne ɗan abdul muttalib annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗar wannan yana ƙara dannawa cikin kafiran sannan ya damƙi ƙasa da tafin hannunsa mai albarka ya watsa cikin filin yaƙin nan take sai su kafiran idanuwansu da bakinsu da ko'ina nasu ya cika da wannan ƙasar damkin tafi ɗaya ne amma gaba ɗaya sai ta cika idanun kafiran da bakunansu sai gaba ɗaya suka rikice da wannan ne aka samu nasara a kansu a wannan yakin annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu ganima mai yawa domin an samu raƙumi mai sunan raƙumi an samu raƙumi ya kai 40,000 na ganima eh tsakanin tinkiya da akuya kuma an samu ya kai 120,000 warai da gaske a wannan yakin to a irin wannan kyautukan da annabi sallallahu alaihi wasallam yawa Allah ya kubo mu akwai wani ana ce masa Safwan bin Umayya dan gidan Umayya bin Khalaf ne wannan babban kafirin nan shi Safwan ya da yana daga cikin wadanda suka dauki hayar mutum musamman dan ya je kashi annabi sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka shi safarar mutum su dau nauyin sa a bashi takobi mai dafi a ce in ya je ya soki annabi sallallahu alaihi wasallam ko da an kashe shi su za su dauki nauyin iyalansa a bayan sa su tura mutum to sai gashi a wannan yakin shi ma an je an aro kayan yakin sa dan aje da shi shi ma aka je da shi har gun yaki to bayan an samu wannan ganimar sai yazo yana kallon wannan raƙuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu kinta masa ko kana so ne kafin ya ce eh ko a'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na baka guda 100 kafin ya ƙara sayin godiya yace na ƙara ma 100 kafin ya sake a abun nan magana yace na ƙara ma 100 eh yanzu fa abin da ake biya na diyar rai ina jin a banan nan diyar rai ta kawo jamu 59,000,000 da wani abu in gano jikin kalanda na gani 50,000,000 ne dai da wani abu to raƙumi 100 ne shine wannan 50,000,000 da wani abu to raƙumi 300 annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyauta da su a cikin minti daya ai da kansa Safwan bin Umayya sai ya rikice ya koma cikin kabilar sai yana ce musu aslimu fa inna muhammadan yu'ti aba amal la yakhsha al faqa ku musulunta ga annabi muhammadu can yana yin kyauta irin kyautar wanda baya tsoron talauci da kuma ni shi ya hana su musulunta din yanzu kuma gashi ya je yana ce ku musulunta to kaga amfanin karamci irin na ma'aiki kenan sallallahu alaihi wasallam yawwa baya misali baya kallon cewa ai da kai kamun kaza sanadina garin maka ko ka takura mu ko ka takura mabiyana ko kai kaza ko kaza da na koma Madina ma ba kai kaza ba duk annabi sallallahu alaihi wasallam bai kallo wannan ba saboda karamci irin nasa sallallahu ta'ala alaihi wasallam yanzu ya masa kyautar yanke talauci to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bada wannan ya raba wannan ganima fil nasi a cikin mutane wa zulmu allafat qulubuhum da kuma cikin waɗanda ake rarrashin zukatansu zuwa ga musulunci walam yu'ti al-ansar shay'an bai ba wa mutanen Madina komai ba fa ka'annahum wajadu fi anfusihim to sai zanto kamar sun dan ji wani haushi haka a cikin ransu sun ji wani abu a ransu id lam yusibhum ma asaba an-nas saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba su irin abin da yake ba wa mutane ba fa khatabahum sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara su ya musu hudba fa qala sai ya ce ya ma'ashar al-ansar ya ku jama'ar mutanen Madina alam ajidukum dullalan shin ban same ku katattu ba fa hadakumullahu bi sai Allah ya shirye da ku saboda ni ko ta dalili na Allah ya shirye da ku wa kuntum mutafarriqin kuma kun kaza shin ba ku kasance mutafarriqin wato a rarraba ba fa allamakumullahu bi sai Allah ya tara ku waje ɗaya kuka zama kamar ƴan uwan juna ba ku yaƙi da juna ba kun daina kashe juna kun daina gaba da juna bi ta dalili na ko kuma saboda ni wa alatan shin ban same ku matsiyata ba wato matsiyata kamar matsaraita marasa dukiya dukiyoyi fa agnakumullahu bi sai Allah madaukakin sarki ya wadatar da ku ya baku wadata saboda ni fa kullama qala shay'an duk lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani abu qalu sai su mutanen Madina su ce Allahu wa rasuluhu amanu Allah da manzansa ne suka fi cancanta su yi gori kaji wani ladabi ba irin na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk sanda ya ce shin ban same ku batattu ba Allah ya shirye da ku ta dalili na in ce ai Allah da manzansa ne ya mutum canta ya yi gori Allah da manzansa ya mutum canta ya yi gori ya ce shin Allah bai da ban same ku kuna rarraba da juna ba kuna gaba da juna kuna fada da juna kuna yaki da juna sai sai Allah da manzansa ne ya fi cancanta yi gori yace shin ban same ku da ba ku da komai ba kuna talakawa Allah ya ba ku wadata saboda ni ta dalili na sai Allah da manzansa ne ya bi cancanta ya yi gori shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam yake suna faɗa haka sai ya ce ma yamna'ukum an tujibu rasulullah me ya hana ku ku amsa kiran manzan Allah qalu Allah wa rasuluhu amannu idan kace ai Allah da manzansa ne ya fitancanta yayi gori qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu law shi'tum la qultum ai da kun so kuma sai ku ce min jita na kaza wa kaza ai kai ma ka zo mana mutanen ka sun kore ka ka zo mu muka baka mafaka ko muka taimake ka muka yi maka kaza da kaza shine wannan ma'ana kaza da kaza din nan saboda ya zo a wutar wayar ce musu yi shin ai kuma da sai ku ce da ba kai ne mutanen ka suka kore ka mu kuma muka baka mafaka ba kai ne waɗanda ƴan uwanka mutananka suka tarefantar da kai suka ki gaskata ka mu kuma ka zo gare mu muka yi imani da kai muka ba da gaskiya da kai ba to dai mu daka sai suka yi shiru ba su ce komai ba sai ya ƙara da ce musu ala tarzauna an yadhhaba an-nasu bishati wal ba'iri shin ba za ku yadda ba za ku ji daɗi ba a zuciyarku cewa mutane sun tafi da wato awaki da raƙuma watazhabuna bi rasulillahi ila riharikum ko kuma kun tafi da manzon Allah zuwa ga gidajenku a wata ruwayar a cikin kitabu sira na ibn ishaq anan gun sai su mutanen madina wato al-ansar sai suka fashe da kuka suna cewa rabina bi rasulillahi hazban wa mansiban suna cewa mun yadda da manzon Allah shine rabanmu shine namu kasan an fahimci maganar wato yaƙi aka samu ganima mai yawa annabi sallallahu alaihi wasallam da shi raba ganimar sai ya raba wa iya mutanen makka da mutanen kewayen garin makka waɗanda su wasu su ma basu ma riga sun shigo musuluncin ba su kuma mutanen madina sai ba a basu komai ba to sai wasu su suka koma gefe waɗanda kamar imaninsu bai yi ƙarfi ba wai manya daga cikinsu ba ƙananan cikinsu suke cewa wa'annan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta ba su dukiyar nan mu ya hana mu ba ai ga har yanzu mata kubban mu suna jike da irin jinayensu yanzu nan muka gama yaki da su da kuma ƴan uwansu amma a ba su ganima mu ba za a ba mu ba to sai zancen ya zo kunnan annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya tara su yayi wannan hudubar ya gaggaya musu wannan yace to shin a ƙarshen magana yace to shin yanzu ba za ku ji daɗi ba mutane an ba wa mutane sun koma gida da awaki wasu sun koma gida da raƙuma ko kuma kun koma gida da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wato yadda mun san yake da san da ya koma Madina ai garin Makka abu ne yayi zafi ya fito daga garin Makka dan har yayi nisa da bawo ya sai ya juya ya kalli Makka sai ya ji wani irin bakin ciki a ransa sannan ya ci gaba da tafiya shine ai shine ubangiji ya saukar masa da ayan nan wa ka'ayyin min qarifin hi ashaddu hi ashaddu quwwatan min qarifika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum shi anan gun ubangiji ya saukar da wannan ayan bayan ya fito daga garin Makka kafin ya je Madina to saboda haka lokacin kuma da aka yi wannan yakin a sannan ya riga ya ci garin Makka da yaki in yace ya dawo Makka da zama ma shikenan ta zauna dan musu daga cikin mutanen Madina ma da su ga ya riga ya ci garin Makka da yaki ita ma ta zama gidan musulunci sai suka rika jin tsoron kada fa ya komo Makka da zama ya bar su mutanen Madina saboda haka daga wajen da aka gama wancan yakin na cin garin Makka to daga nan ne kuma sai ya wuce wato abin nan ya yaƙi mutanen Hunainu din bayan an yaƙi mutanen Hunainu an ci su da yaƙi sai kuma ya wuce garin Ta'if garin nan waɗanda suka taɓa jifansa waɗanda suka taɓa jifansa har sai da ya zama wato jini yana ɗibansa tun ya tafi tare da Zaid bin Haritha tun Zaidun yana kakkare jifan har sai da jifan ya riƙa samun annabi sallallahu alaihi wasallam wanda a ranar sai ga mala'ika Jibril tare da mala'ikan duwatsu cewa ubangiji ya umarce ka ga mala'ikan duwatsu nan duk yadda kace yayi haka zai yi in so kake a ciccibo duwatsun da ke kewaye da garin Ta'ifa gaba ɗaya a niƙe garin saboda jifan ka da suka yi to yanzu haka za a yi duk yadda kace haka za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam kan sai sun kuyi da kai yace Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun Allah ka shirye mutane na da wanda san ko ni waye ba sai Allah ku yi musu addu'a ta su domin yanzu ɗai din ثم أعلم صلى الله عليه وسلم بيبقى الدنيا بسير إذا ما سنة سلم تسليمها مثلا طائف وعلوك سن باين أنسي هنين دائي سي يوشي طائف دائي تسير جنش ياتمه در ربنا تسير شكت فين جرون سيسير كل جنا جنس سيسير كل جرن باش دابا فتا أنا صلى الله عليه وسلم كما دشيدا سابنسا سيسير زاقه در أو ما سكرانيكي إذا ما سيسير كما چان باش دابا فتا باع بنتبار وانشا سنة نيمان سهالكا أو ما سكرانيكي adai daga ƙarshe sai Allah ya dauke sarki ya masa izini cewa a bar su a taho shine aka bar su aka taho aka dawo Hunainu din to shine aka yi wannan rabon ganimar wanda wannan abin ya faru a wajen to Annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu shin ba ku yadda ba mutane sun tafi da tumaki da raƙuma ko kuma kun tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga gidajenku laulal hijratu lakuntu lakuntum ra'an min al-ansar Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba dan da ba dan hijira ba da ni ma na kasance mutum ne daga cikin al-ansar ma'anar wannan magana ta su shine akwai kakansa Abdul Muttalib a garin Madina aka haife shi a cikin Banu Najjar mutanen Madina ainihi Hashim ma'aifin Abdul Muttalib ya fito ne don ya tafi garin Sham ya je kasuwanci to sai ya da zango a nan garin Madina yayi aure ya auro ta mata a cikin Banu Najjar ita ce wato ya barta da ciki shi kuma a nan ya rasu ko dai a nan garin Madina ko kuma a hanyar tafiya Sham din ya dai rasu ne koma garin Makka ba saboda haka har Abdul Muttalib ya girma ya zama saurayi gwarzo bai san danginsa na can Makka din ba saboda haka akwai dan uwan Hashim din mai suna Muttalib sai ya ji labari ai dan uwansa din Hashim da ya rasu ai ya bar mace da ciki kuma namiji ta haifa don haka sai ya tafi garin Madina don ya je taho da shi da ya je da ƙyar ya rarrashi dangin mahaifiyar Abdul Muttalib suka yarda sannan ya ɗauko shi ya taho da shi ya goyo shi a bayan doki ko raƙumi ya shigo da shi garin Makka to shi ne yana tafiya suna cewa sai mutane suke cewa saboda yanayin zubin halittarsa ga kwarjini ga ƙarfi ga kuma girman halitta mutane suke cewa na Muttalib ya samo bawa shi kuma yana ce musu a ba bawa bane fa dan uwana ne ba bawa bane to shi ne daga nan dai sai daga nan ne ya samu suna Abdul Muttalib wai bawa Muttalib amma ainihin sunansa an ce ainihin sunansa Shaibatu to saboda haka shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan hijira ba ni ma da mutum ne daga cikin mutanen Madina al-Ansar din walau salaka an-nas wadiyan aw shiban yace da mutane za su bi wani kwari ko wani lungu la salabtu wadiyal ansar da inda mutanen ansar suka bi ni ma nan zan bi wa shiba hada kuma lungun ta al-ansar shi'aru yace su al-ansar sune kamar ainihin kwallo ko kuma ainihin rigar can ciki wannasu bisaru su kuma mutane su ne kamar a dusar da ke jikin kwallon ko kuma mutane su ne kamar rigar waje al'ansar su ne na can ciki sauran mutane kuma su ne na waje haka dai magana take nufi innakum satalqawna ba'li asratan yace a bayana ko mutanen Madina za ku ga wato wani fifitaka za ku ga wasu suna kokarin fifita wasu mutane akan ku fasbiru in kun ga haka to ku yi hakuri hatta talqawni ala alhawd har san da za ku haɗu da ni akan tabki na alkausara a ranar alkiyama ce wannan hadisin yana magana ne akan wato falalar mutanen Madina sannan kuma yana magana akan halaccin bawa waɗanda ake rarrashin zukatansu a ba su daga ganimar yaƙi dama kuma kamar yadda zance gabata al-mu'allafatu qulubuhum dinnan suna daga cikin waɗanda ya halatta hatta zakka ma a basu wato wannan kamar yadda na faɗa yayin da Allah madaukakin sarki ya buɗe wa manzonsa sallallahu alaihi wasallam garuruwa ya masa fatani na daga ganimomi masu yawa a yaƙin Hunainu bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya baro Ta'if to sai ya dawo zuwa ga Hunainu din zuwa ga wajen ganimar wanda mafi yawan wannan ganimar ta kasance dabbobi saboda an samu sama da raƙumi 40,000 sannan sama da tinkiya da akuya 120,000 na daga ganimar Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ba wasu mutane waɗanda ba su daɗe sosai da shiga musulunci ba ya ba su dukiya mai yawa saboda rarrashin zakatunsu su zauna a musulunci wasu daga cikin al'ansar mutanen Madina sai hakan kamar bai musu daɗi ba amma fa ba wai zaɓaɓɓun mutanen Madinan ba ƴan kaɗan haka daga cikinsu waɗanda imaninsu bai riga ya yi ƙarfi ba a lokacin sai su shi ne suka ɗan faɗi wasu maganganu maganar ta zo kunnen Annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ne ya tara su ya musu wannan kuɗi ba ɗin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma zantar da su bisa ni'imar da Allah ya yi musu ta dalilinsa za mu riƙa daga cikin wannan hadisin wato halaccin cewa ganima fai'u ana iya cewa ganima fai'u abu na biyu da za mu riƙa daga cikin wannan hadisin shi ne wato halaccin bawa mu'allafatu qulubuhum waɗanda ba su daɗe da musulunta ba ko kuma waɗanda ake rarrashin zukatansu ne su shigo musulunci halaccin ba su wani abu daga cikin ganimar yaƙi ko daga cikin zakka abu na uku shi ne shi wanda bai daɗe da shigowa musulunci ba ana iya ba shi abin da ya fi na wanda ya daɗe a cikin musulunci saboda shi wanda ya daɗe a cikin musulunci imaninsa ya ishe shi ana ganin sun da yana da ƙarfin imani ba zai zame ba amma shi wanda bai daɗe da shigowa ba a iya ɗan ba shi a ɗan fifita shi wajen ba shi abin duniya saboda wannan ɗin ya ja hankalinsa saboda yadda ɗan adam yake da abin duniya abu na biyar sahabbai radiyallahu alaihim masu ƙarfin imani su ba su ce komai ba ne saboda sanin su cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'asumi ne baya yin kuskure kuma cewa shi Annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin tasarrufi cikin dukiya sai a cikin abinda akwai maslaha ta gaskiya a cikinsa abu na shida da za mu riƙa daga cikin hadisi shi ne yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa al'ansar wato nasiha saboda zancen da ya iso kunnen shi daga gare su abu na bakwai kuma da za mu riƙa daga cikin hadisin shi ne wato furucin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi na daga irin darajojin da ansar suke da shi da kuma fifikon da suke da shi a cikin zuciyarsa ya ishe su alfahari mutanen Madina cewa jikin Annabi sallallahu alaihi wasallam mai daraja a cikin garinsu aka binne shi to Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a kowane abu Allah yana za'a masa abin da yafi kowanne ne kamar yadda Allah ya za'a masa garin da yafi kowanne ya zama nan ne mahaifarsa sannan ubangiji za'a masa matan da suka fi dukkan mataye suka zama su ne matansa Allah ya za'a masa 'ya'yan da suka fi dukkan 'ya'yaye suka zama su ne 'ya'yansa Allah ya za'a masa wato sahabban da suka fi dukkan sahabbai na dukkan annabawa alaihi wasallam mutanen da suka fi dukkan sauran mutane imani in banda annabawa suka zama su ne sahabbansa to haka nan Allah ya za'a masa kuma bigiran da yafi ko ina daraja ya zama shi ne makwancinsa sallallahu alaihi wasallam za mu riƙa daga cikin wannan hadisi wato faɗar mutanen Madina su cewa Allah wa rasulu amannu cewa lallai Allah da manzansa suka bi cancanta su yi gori Allah da manzansa suka bi cancanta su yi gori ƙwarai kuwa abu na tara za mu riƙa daga cikin hadisin shi ne faɗar Annabi sallallahu alaihi wasallam shin ba za ku yarda ba cewa mutane sun tafi da tumaki da awaki da raƙuma amma ko kuma kun tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga gidajenku to wannan yana nuni ne zuwa ga wato ƙafƙancin abin da sauran mutane suka samu da kuma girman abin da mutanen Madina suka samu ya zama shi ne rabon su abu na goma da za mu ƙara da cikin hadisin shi ne yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara girmama mutanen Madina da faɗar su cewa da a ce sauran mutane za su bi wani lungu ko wani layi to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inda mutanen Madina suka shiga shi ma nan zai shiga abu na 11 da za mu riƙa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa su al-ansar
sune shi'ar wato rigar ciki su kuma sauran mutane sune bisar rigar waje cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fifita su akan sauran mutane su mutanen madina annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa allahumma ighfir lil ansar Allah ka gafarta mutanen madina ka gafarta wa ƴaƴan mutanen madina har ma annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ne ta duk mutumin da ya tsorata mutanen madina to lalle Allah sai ya danna shi a wuta sunan hadisi suna da falala mai yawa kare da gaske har ma yace shi imani kamar maciji kamar da maciji kake maciji yake nannadewa ya dawo ya shige cikin ramunsa to haka imani yake nannadewa a ƙarshen zamani imani yake nannade ya dawo madina yace duk wanda zai iya ya zama ya mutu a madina daga cikin ku kai kokari ya zama ya mutu a madina yace a wani hadisin kuma yace duk wanda ya mutu a madina to zan zama ni ne mai cetonsa a ranar aljiyama mutanen madina dai suna da falala mai yawa kwarai da gaske a addinin musulunci anan muka fito daga cikin babin zakka za mu shiga cikin wani babin zakka kuma shine babu sadaqatul fitr babin da zai magana akan zakkar komi عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال فأدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير وفي لفظ أن تعدى قبل خروج الناس إلى الصلاة wannan hadisin an karɓo sahihi Abdullahi dan Umar Allah ya bada su yace faradar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr asradatul fitr aw sadaqatul ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam ya farlanta sadaqan nan ta kono wato zakar kono ko kuma zakar ramadan ala zakar wal unsa bisa duk wani namiji wal unsa da mace wal hurri wal abdi da kuma da bawa wal hurri wal mamluki kai wal hurri da da wal mamluki da bawa sa'an min tamr yadda ake bada ita shine sa'i guda na dabino sa'i shine babban kwano mai cin mudun nabi hudu an fahimta ko yawa sa'i guda na dabino aw sa'an min sha'ir ko kuma sa'i guda na sha'ir sha'ir wani abu ne mai kamar alkama qala sai ce fa adalan nasu bihi sai mutane suka daidaita da shi nisfa sa'in min burrin wato rabin kwano na alkama ala sabiri wal kabiri bisa karam yaro da babba wa fi lafzin a cikin wani lafzin ya kara da cewa an tu'adda qabla khurujin nas ila salat ana ba da ita ne kafin fitar mutane zuwa ga sallah wannan hadisin ya taro abubuwa da yawa na fiqh kuma mawdu'in hadisin shine yana magana ne akan zakatul fitr wato zakar kono abu na farko hukuncin ita kanta zakar kono din jamhurin malamai sun tafi akan cewa farilla ce kamar yadda sauran rukunai suke matsayin farilla cewa farilla ce saboda hujjar su kuma shine wannan hadisi cewa annabi cewar Abdullahi dan Umar yace faradar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya farlanta zakar kono cewa sai ya farlanta dinnan sai suka dauke ta matsayin farilla ce yawwa wasu kuma farilla ce wajiba akan duk wanda yake da ikon abin da zai ci ko rana kwana ɗaya ne to lalle ne ya fitar da abin da ya haura akan na kwana ɗayan nan ya fitar ya bayar Ibn al-Munzir da shi da wasu daga cikin malamai sun hakaito ijma'in dukkan malamai akan wajabcinta sai dai Imam Sun'ani ya ce mazhabar Hanafiya su suna cewa wajiba ce amma ba farilla ba ce ita zakkar kono zakkar fidda kai kenan saboda su a gunsu farilla daban wajibi daban mu malikawa za su ce abu wajibi ne ko aka ce abu farilla ne duk abu ɗaya muke gani amma su Hanafawa suna ganin cewa farilla tana na matsayin farillan ta amma shi aka ce wa abu wajibi to bai ya fi sunna amma kuma bai kai farilla ba a tsakani yake eh yawa eh
amma dai wato cewa farilla ce kawai shi ne da ya fi kawai kuma yadda da yi ka a mazabinmu na malikiya abu na biyu da za mu kwanci abu na biyu ko na uku abu na biyu da za mu rika da cikin hadisin shi ne wannan hadisin da kuma sauran hadisin da suke da ma'ana irin nashi cewa wannan zakar ta kono tana ta'allaka ne da wato fidda kai ɗin wato lokacin shan ruwa to shin tana wajabtuwa daga wani lokacin take wajabtuwa shin daga sanda rana ta faɗi a ranar ƙarshe ta Ramadan ko kuma daga sanda alhujir ya keto na ranar sallah alhujir ɗin ranar sallah ko kuma daga sanda rana ta fito ne a ranar idi ɗin to duka wannan akwai malaman da suka faɗa wasu malaman sun ce kamar a mazhabar Abu Hanifa akwai malaman da suka ce ai tun daga sanda Ramadan ya kama ma ana ɗaya daga da Ramadan ma ko biyu daga Ramadan za ka iya fara fitarwa to amma dai gaskiya abin ne da ya fi ko in ce malaman da suka fi kusa da ko kuma ƙaulinsu ya fi ƙarfi su ne masu ra'ayi ukun nan da waɗanda suka ce daga sanda rana ta faɗi a wunin ƙarshe na Ramadan za a iya fitarwa da kuma waɗanda suka ce daga sanda alfajiri ya keto kafin ma ka tafi sallar asuba za ka iya fitarwa da kuma malaman da suka ce daga sanda rana ta fito kafin ka tafi sallar idi za ka fitar to wannan shi ne amma duk wanda ya bada ita bayan an dawo daga sallar idi to wannan ya yi sadaka ne kamar sauran sadakoki amma ba zakar fidda kai ne ba wajabcin ta yana farawa ne daga ɗayan waɗannan lokuta da muka ambata amma lallai shin ana yin wannan ɗinta ƙaba'inta ne ko ba a yi kuma da wasu ce gaskiya ba a yin ƙaba'inta ƙwarai da gaske kuma ita amfaninta kamar yadda Abdullahi ɗan Abbas ya faɗa cikin wani hadisi ya ce فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهورة للسائل من اللغو والرفث وطؤمة للمساكين النبي صلى الله عليه وسلم يا فرلا تذكر كونه تور زمن أرك كي واقع من أزمي ندق أبو بوان دي نوع عصا دا أبو بوان دي نفر قصا فمر وعصا دا إيالي كو ونع باك دمتين يي أشكين أزمي كو وطم غنى دمتين يي وتبتداشي با يي تأشكين أزمي ko wani abu da mutum ya kalla ko ya taba a cikin azumi wanda bai kamata ya kalla ba ko wani abu da mutum ya faɗa da bakinsa wanda bai kamata ya yi ba a matsayin shi na mai azumi to wannan zakar za ta tsarkake shi daga za ta tsarkake mar azuminsa daga wancan abubuwan ne kuma ciyarwa ne ga miskinai man adda ha qabr as-salati fa hiya zakatu maqbulatu wanda ya bayar da ita kafin a tafi sallah to wannan zakati karɓaɓɓiya insha Allah ومن أداها بعد الصلاة وإذا كما سيدا أكداوا لذا صلى الإيد سنن يباير فهي صدقة من الصدقات وأنهم كوي صدقة في لذا شكين صدقوا إيد حديث سنة إن كانت إمام أبو داود يروي توش أشكين كتاب الزكاة لكن ابن ماجا يروي توش شيما وكما من يما لما حديث سنة حسنة وتحنير رواية الحديث نتي حديث سنة على كاركي faɗarsa cewa sa'an min tamrin cewa sa'i guda ne ake bayarwa na dabino da sauran abubuwan da ya faɗa wannan shine abin da ya tabbata cikin shari'ar addinin musulunci cewa sa'i guda ne daga cikin waɗannan nau'o'in abubuwan da aka ambata to sai kuma akwai zance a cikin wannan matsalar to shin iya abubuwan da hadisin nan ya ambata cewa dabino ko burr wato alkama ko sha'ir iya su kaɗai ne za a iya bayarwa ko kuwa har da sauran abubuwa ma to malamai da yawa sai suka ce za a iya bayarwa har a cikin sauran abubuwa kamar shinkafa kamar gero kamar dawa duk da ba su zo a cikin hadisin ba amma tun da abinci ne wanda ana iya ci za a iya bayarwa ƙwarai da gaske wasu malaman ma sun ce ba wai sai shinkafa ko wani abin nan ba duk abin da ya zama shine mafi yawan abincin da ake ci a gobe za a iya fitar ranar gare shi kamar misali yanzu a ce mutum a inugu kake misali inda sai an gawa ta rana inda ake cin garin kwaki yanzu to shi ne mafi girman abin da mutanen gari su ci don ka tashi da garin kwakin za ka fitar yi kwarai da gaske saboda akwai hadisi ne da cewa min da'amin wata daga abinci abincin da aka fi ci a wannan garin da kake da shi za ka abin nan saboda haka za ka iya wasu ma suke suna ganin cewa za ka iya bayarwa da wato irinsu har irinsu taliya kwarai da gaske e to tunda ai dalili wannan malaman fiqhu ne ijtihadi ne na malaman fiqhu saboda sun kalli cewa akwai hadisin da ya zo da cewa har da cikwi an san cikwi ai ko yawa busasshen nonon raƙumi ne ake shanyawa in ya bushe sai a gutsutsura shi a gutsutsura shi ana iya bayar da shi shi ma saboda me saboda a wancan lokacin akwai mutanen ƙauye waɗanda wannan cikwi ɗin yakan zama shi ne abincinsu don dai ku har za a bayar da cikwi dan haka irin su taliya ma min babu aula ko kuwa yawwa yawwa an ga wata wani yawwa to hadisin dama babin dama hadisi biyu ne kacal to da kana mu karanta na ƙarshen wanda daga shi insha Allah za mu tashi an abi sa'id bin al-khudri radiyallahu anhu qala kunna nu'tiha fi zamani rasulillahi fi zamani an-nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'amin aw sa'an min sa'irin aw sa'an min aqiqin aw sa'an min zabibin falamma ja'a mu'awiyatu wa da'at as-samra'u qala ara muddan min hadhihi ja'al muddin qala abu sa'id amma ana fala azalu ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin an karɓo shi ta hanyar Abu Sa'id al-Khudri Allah ya gode shi wato ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen Madina masu yawa ruwayar hadisi yace kuna nu'iha mun kasance muna ba da ita wato zakkar kolo fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'amin wato sa'i guda na abinci to kaga akan a wannan nukudan ne malaman da suke ganin cewa za a iya bayarwa daga kowane nau'in abincin da mutanen gari suka fi ci yawa to shi za a yi mai magana garin kwaki din anan yawa ko alabo ko ma dai menene wanda mutanen gari suka fi ci za a iya bayarwa saboda wannan fadar cewa sa'an min ta'amin dinnan aw sa'an min sha'irin ko sa'i guda na daga sha'ir aw sa'an min aqiqin ko sa'i guda na daga cikwi shine busasshen nonon da biyu shine aqiqin din aw sa'an min zabibin ko kuma sa'i guda na zabibi zabibi wato ba wani abu ne kamar hatsi ko kamar dawa ko shinkafa ba ainihin sa wato kamar ya'yan inabi ne sai ake sanya shi a sanya shi a matsi ruwa sai a sanya shi to shine na'am to shine yake shine ainihin zabibin kamar da ainihin itace ne wanda ainihin shi a danyen shi ana iya cin shi a danyen shi haka yawa to in aka ci sanya shi kuma ya bushe to haka ne yake amma dai ba a tuka shi a yi abinci da shi kamar yadda ake yi da fulawa ko da abin da shi yasa a nan ne wasu malamai suke ganin cewa bisa wannan fahimtar suke ganin cewa ko da abincin da ba mai kwaya kamar dawa da gero ba kamar misali abincin da yake na gari ne kamar shi a garin kwaki din wasu suke ganin cewa za a iya fitarwa daga gari shi yawa to ai shi ne barai kuwa sosai kuwa kamar su na can din kamar mutanen da ke Enugu Calabar da sauransu to su in ka ba su dawar kamar yadda malam ya faɗa ba za su ci ba amma in ka ba su kwakin garin kwaki sai su ci ko ka ba su alabo ko fulawa sai su ci saboda haka duk dai garin da mutum yake to shi kenan sai ya bayar daga mafi rinjayen abin da mutanen garin suke ci
falamma ja'a mu'awiyatu yayin da sayyidina mu'awiya ya zo aikin hajji ko umra ya zo garin madina wa ja'at as-samra'u sai kuma samra'u ta zo samra'u din nan alkama kenan qala sai yace aramuddan min hadhihi ya'dilu muddini yace ina ganin kamar mudu guda na wannan samra'u din nan wata kalar alkama ce yace to ina ganin kamar mudu guda irin nata adansa ko kuma aukin sa ya kai mudu biyu na sauran abubuwa wato idan irin ta ne za iya bada rabin mudu kenan a matsayin sa'i guda din qala abu sa'id al-khudri sai yace amma ni sala azal ukhrijuhu dan gushe ba ina fitar da shi kama kuntu ukhrijuhu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma idan kace ina fitar da shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
to anan ne malamai ke kamar yadda na faɗa tattaunawar malamai akan wannan hadisin saboda kar mu tsawaita ne tattaunawar malamai akan wannan hadisin yake ganin cewa ya kamata a za a iya fitarwa har a cikin abin da ba a ambata ba a cikin nan ɓarai da gaske duk wani nau'i da ne kayan abinci sannan sai magana shi sa'i guda ɗin to me ake nufi da sa'i ɗin malamai suka ce wato malamai suka faɗi adadin da wani riɗili haka wani abu ne riɗili mu anan ba mu da shi wani riɗili biyar da kuma suliti riɗili biyar da suliti kamar na awu kenan kamar kilo ne haka misali kamar a ce kilo biyar da sulitin kilo to kamar haka saboda haka wannan shi ne ƙaulin imamuna Malik shi kuma imam abu hanifa sai ya faɗi wani adadin daban to sai wata rana almajirin abu hanifa sai ya zo garin madina sai suka yi munazara da malik an san munazara ko kamar malami da malami su zauna a ce kai me ka fahimta game da matsala kaza ya ce na fahimci kaza shi ma wannan malamin a ce me ka fahimta shi kuma ya ce ni kuma kaza na fahimta to sai a kawo fahimtar wannan da wannan sai a gwama a gani wace ce ta fi kusa da gaskiya kai me hujjarka kai ma mai hujjarka shi imamu maliku da aka tambaye shi mai hujjarsa sai ya ce hujja ta ya ce bar ka gani sai ya ce abun dama akwai mutane ke waye da su sai da suke wannan munazara sai ya ce wani je ka zo min da kwanan awu na kakanka sai ya je kawo mar ya ce kai kuma wani je ka kawo kwanan awu na kakarka mahaifiyar babanka ya je kawo mar sai ya tara wato kwanukan awu wajen guda biyar wanda kowai ne kuma wanda yake cewa je kawo na kakanka ina kakannin nasu duka sahabbai ne yake to a auna a gani da aka auna su aka ga duka daidai suke girman su sai aka kuma yadda malikun yake riɗili biyar da sulisi din sai aka ga a daidai haka suke sai ta yake tambayar su kai wani me yasa kake awu da wannan kwanan sai ce babana ya bani labari cewa kakana ya kasance a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan kwana yake auna zakar fadda kai ya kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai ba me yasa kake amfani da wannan kwana yace ni ma kakata ta ba mu labari cewa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan kwana take auna wa ta kai maka shi ke nan sai yace to kai Abu Yusufa kaji ni kaga hujja ta kenan to anan ne fa sai Abu Yusufa ya dawo daga kan ra'ayin malaminsa Abu Hanifa ya dawo kan ra'ayin Malik ko bisa wannan ne mutane suke ganin cewa wato balagatu Malik wato ingantattu ne Malik yakan faɗi magana ya ce balagani kaza labari ya iso ne cewa kaza shi ya yi kaza in zai faɗi wani hukunci to wasu daga cikin malaman hadisi suke raunana wannan saboda ai Maliku bai ce wane ne ya bashi labari daga wane ba balla sana a auna shin wannan wane da wane nan ingantattu ne sai a inganta hadisin ko kuma raunana ne sai a raunana hadisin to shi yasa balagatu Malik a gun wasu daga cikin malamai suke ganin wai su bai inganta ba to amma wasu kuma saboda wannan hujjar cewa Maliku a garin Madina aka haife shi a nan ya girma a nan ya yi karatu malamansa sun kai 300 mutum 300 malamansa a cikin malaman nan nasu 300 dukkansu almajiran sahabbai ne dukkan agun sahabbai suka yi karatu ko agun waɗanda suka yi karatu gun sahabbai to shi yasa kuma duk abin da Maliku ya ce kaza za ka ga hadisi ya inganta amma Maliku bai aiki da shi ba sai ce hujjarsa aikin mutanen Madina saboda wannan ma hujja ne shi a mazhabarsa ko da hadisi ya inganta in bai daidai da aikin mutanen Madina ba to Maliku yakan ajiye hadisi ya aiki da aikin mutanen Madina saboda me saboda mutanen Madinan nan malaman Madina yake nufi to su fa almajiran sahabbai ne sun sun koya ne wajen sahabbai su kuma sahabban nan almajiran manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma aikin su kusan babu wani ne babu gaurayi yawa hadisi kuwa tana iya yiwa ya zamto ingantacce a gun malamai amma kuma ya zamto an samu kuskuren da su malaman ba su gane da kuskuren a cikin ba wajen hanyar ruwayar ko kuma wajen harufan ko kalmomin ruwayar hadisin da sauransu wanda duk wannan din yana afkuwa saboda haka ala ayi halin bisa wannan hujja ne malamai da yawa suke gani a cikin dukkan mazahibi na ahlus sunna wal jama'a babu mazhaba kamar mazhabar malikiya mazhaba mafi karfi saboda wannan dalilin a cikin malaman da ke ganin fifikon mazhabar malikiya akan dukkan sauran wato mazhabobi har da wato Sheikhul Islam bin Taymiyyah Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani dan Taymiyyah har da shi har ma yana da littafi wanda ya wallafa shi musamman don nuna hujjoji da dalilai bisa cewa mazhabar malikiya ita ce mafi biciyar dukkan sauran mazahibu ware kuwa a nan za mu tsaya insha Allah sai kuma a bayan ramadan insha Allah Allah ya kai da rai da lafiya za mu dawo mu cigaba da karatun wannan littafi da burinmu ne don to mun cika darussa 50 kafin kamawar ramadan kuma Allah ya taimake mu mun cika da fatan Allah ya bamu ikon aiki da abin da muka fahimta Allah kuma ya yafe mana abin da muka faɗi cikin kuskure Allah ya inganta lafiyarmu Allah ya inganta imaninmu Allah ya ji su dukkan lamuranmu Allah ya riko da hannun magabatanmu masu wato shugabanninmu na addini da shugabanninmu na sarauta da na mulki Allah ya riko da hannayen Allah ya zauna da kasarmu lafiya ƙara mana lafiya da zama lafiya na'am Na'am. Na'am. Dan uwa yana tambaya game da zakar fiddakai. Shin za a iya bada ita kafin kwana uku kafin sallah? Kuma shin in me hukuncin wanda ya bayar a irin wannan lokutan? To a cikin littafin fiqhus sunna, littafin wato sayyid sabi. A ciki ya kawo ra'ayuka na malamai. A ciki akwai waɗanda suke ganin cewa za a iya bada ita kwana uku ɗin kafin sallah an mutum ya yi hakan shi ma ya yi ba za a ce ya yi kuskure ba amma dai abin da ya fi daidai kan kasan akwai daidai akwai kuma abin da ya fi daidai an mutum ya yi hakan ya yi daidai amma abin da ya fi daidai shi ne ya bari har sai alfijir ya keto bayan wato yawa alfijir ɗin ranar sallah ya keto kafin dai a tafi zuwa ga masallacin idi sai ya bayar wallahu a'lam Nan? Ban ji tambayar ba. Nan. Akwai malamai da yawa da ke ganin cewa za a iya yi ɗin. Amma dai abin da ya fi ƙarfi shi ne. Wanda yake da dama a lokacin da ta zama wajibi don ba ta wajabta sai wannan lokacin ya zo na dabda a wato sallah ɗin dabda idi to idan lokacin ya zaci mutum a cikin wadata da zai iya yi shi kenan wajabcin yana kansa amma mutum bai da wadata da zai iya yi a wannan lokacin shi kenan wajabcin ba ya sauka daga kansa wallahu a'lam اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم علمنا علما نافعا اللهم علمنا علما نافعا اللهم سندم أبن الذي أنفانيك أنفان دم ودع أبن الذي سندم اللهم سعى أبن الذي سني يزمت هجة غريم وهجة أكم وبركة القرآن اللهم كبام وكارا من حقك سنزكا تم Allah ka ba mu ƙarfin ruku da addininka Allah ka tabbatar da mu akan sunnar annabinka sallallahu alaihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin